Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 101.5 da radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin 16 ga watan Mayu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jumai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran aikinsa na kasar Italiya za su jagoranci taron ministocin harkokin kasashen waje a kan kalubalen matakan tsaro. 'Yan kungiyar ISIS sun kai hare-hare a Iraq da kuma a kasar Yemen, inda suka kashe mutane 54 a kasashen biyu. Tsaffin ministocin kasar Faransa guda 7 mata, ciki har da shugabar asusun IMF, sun ce ba za ta sabu ba domin ba za su sake yin shiru ga cin zarafin da ake wa mata a harkokin siyasar Faransa ba.
To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu nufi jihar Borno domin ku ji yadda aka kame wasu a sansanin 'yan gudun hijira da hodon cocaine.
We arrested three members of civilian JTF.
Kwamandan ya ce mun kuma kame wasu membobin civilian JTF guda 3.
Kana daga Maiduguri sai mu shiga jamhuriyar Nijar, inda aka kammala taron akan tsaro na kasashen da ke yankin tafkin Chadi.
Kowa ya amince da in ana so a fitar da cikin wannan fitina, dole ya kamata a yi nazari biskan ya ne za a samar wa matasa aikin yi.
Sannan za mu kawo muku rahoto akan shirin zaɓe na ƙananan hukumomi a jamhuriyar Nijar, sai Ibrahim Alfa Ahmed ya shigo da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya buƙaci goyon bayan ƙasar Saudi Arabia wajen ƙarfafa yarjejeniyar rashin tsokanar faɗa tsakanin sojojin gwamnatin Siriya da 'yan tawayen ƙasar kafin taron da za a yi wani lokaci a cikin wannan makon domin tattauna rikice-rikicen yankin. John Kerry yana ƙoƙarin samun goyon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Siriya wadda take da girgire. Sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da Sarki Salman, wanda a ƙasarsa ke goyon bayan 'yan tawaye da suke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Kamfanin dillancin labaran Saudi Arabia ya ba da rahoton cewa John Kerry ya tattauna yadda al'amura suke a ƙasar Siriya da abokin aikinsa na ƙasar Abdul Al-Jubair. A jiya Lahadi ne Mr. Kerry ya tashi zuwa Vienna, inda shi da ministan harkokin wajen Italiya za su jagoranci taron ministocin harkokin kasashen waje akan kalubalen matakan tsaro da kuma samarwa sabuwar gwamnatin Libya goyon baya.
Hare-hare da 'yan kungiyar ISIS suka yi kai jiya Lahadi a ƙasar Iraki ya kashe akalla mutane 29, kana ya raunana mutane fiye da 70. Jami'an Iraq sun ce hari mafi muni da kungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ce ke da alhakin kaiwa shi ne wanda aka kai akan masana'antar gas da ke kusa da birnin Bagadaza da ya kashe akalla mutane 14, kana ya raunana mutane 27. 'Yan sandan ƙasar sun ba da labarin cewa a wani wuri a birnin Bagadaza kuma hare-haren bamamai guda 3 daban-daban sun auna unguwannin da ake hada-hadan kasuwanci su kashe akalla farar hula 8 da raunata mutane 28. A can ƙasar Yemen ma ƙungiyar ISIS ta yi ɓanna wani mai harin ƙunar baƙin wake wanda yake tsaye akan layi a cibiyar ɗaukan karatun 'yan sanda, wato kuratan 'yan sanda kusa da birnin Mukalla. Mai tashar jiragen ruwa a kudu maso gabashin ƙasar ya tarwatsa kansa, ya kashe akalla mutane 25, mutane 60 ne suka ji rauni shi ma. Ƙungiyar ISIS ta sa sanarwa a yanar gizo tana ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na bom. Wannan hari shi ne na biyu da aka kai a birnin Mukalla cikin mako guda.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsaffin ministocin kasar Faransa guda bakwai mata, ciki har da shugabar asusun IMF, Christine Lagarde, sun ce ba za su ƙara yin shiru akan cin zarafin da ake wa mata a harkokin siyasar kasar Faransa ba. Jiya Lahadi a cikin mujallar kasar da ake buga mako-mako mai suna Journal du Dimanche, matan suka lashe takobin wallafa dukkan furucin cin zarafi da musguna musu da ake yi da kuma irin halayya da maza 'yan siyasa suke nuna musu. Daukan wannan mataki ya biyo bayan 'yan kwanaki bayan wasu mata guda tara sun yi kuka ko kuma sun yi zargin cewa muƙaddashin kakakin majalisar wakilan Faransa ya ci zarafinsu. Tuni dai muƙaddashin kakakin mai suna Denis Baupin ya yi murabus, amma ya musanta zargin da matan suka yi kuma ya yi alƙawarin kalubalantar wannan zargi.
Hukumar zaben kasar Zambia ta ce a hukumce yau Litinin dinnan za a fara yakin neman zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar kasa da na kananan hukumomi da za a yi a kasar a ranar 11 ga watan Agusta idan Allah ya kai mu. Shugaban hukumar zaben kasar mai shari'a Esatu E. Chulu ya kaddamar da binciken rajistar masu zabe na wucin gadi. A lokacin wannan aiki ko shiri an buƙaci waɗanda suka cancanci yin zaɓe su tabbatar da gaskiyar bayanansu a rajistar zaɓe na wucin gadi kafin a tsara sunayen waɗanda za su yi zaɓen. A jamhuriyar Dominican kuma waɗanda suka cancanci yin zaɓe sun fara kada ƙuri'a da ake sa ran sake zaɓen shugaba Danilo Medina a zagaye na farko na zaɓen. Ƙididdigan jin ra'ayin jama'a da aka yi kafin zaɓen ya nuna cewa tana yiwuwa shugaba Medina ya samu fiye da kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada domin kaucewa yin zaben fidda gwani tsakaninsa da ɗaya daga cikin 'yan takara bakwai da suke kalubalantarsa. Jami'iyyar shugaban ta Democratic Liberation ta yi shekaru 12 tana jan ragan mulkin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar rahotannin daga jihar Borno Najeriya, inda hukumar yaƙi da sha da kuma fitaucin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta kame wasu mutane da hodar koken a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar hana sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta ce ta kame wasu mutane uku da hodar Iblis da ake kira koken a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri. Shugaban hukumar NDLEA na jihar Borno, barista Joseph Onane, ya shaida wa manema labarai a wani taron faɗakarwa kan illar shan miyagun ƙwayoyi da suka gudanar a garin Maiduguri. Ya ce yawaitar ta'amali da miyagun ƙwayoyi abu ne mai tada hankalin gaske garin yadda akan kama tabar wiwi da kuma irin wannan hodar Iblis da ake kira koken. Ya ce nan ba da jimawa za mu gurfanar da su a gaban kuliya. Ya ce mun kuma kama wasu mutane 16 da ke alaƙa da tabar wiwi a irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira. 112 kilograms of Indian hemp from his house in an underground warehouse. Yace mun kuma kame wani mutum a nan cikin garin Maiduguri da ya boye irin wannan tabar wiwi mai nauyin kilogram 112 a cikin gidansa, wanda ke nuna mana cewa ana hada-hadan irin waɗannan miyagun ƙwayoyi da kuma tabar wiwi a tsakanin al'umma. Kuma mu za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa mun rage irin waɗannan mutane da ke ɓata tarbiyyar al'umma. Kwamandan ya ce mun kuma kame wasu membobin civilian JTF guda uku da suka fito daga garin Kareto na karamar hukumar Mobar, da kuma civilian JTF ɗin a rubuce a jikin motar na karamar hukumar Mobar dauke da wasu layu da makamai da kuma wannan tabar wiwi cikin motar, wadda kuma sati mai duwa zan gurfanar da su, kuma ba zan saurari duk wanda zai yi mun magana ba. Na riga da na ga mai girma gwamna, a cewar kwamandan. Alhaji Abubakar Valade shi ne shugaban ƙananan dillalan masu sai da magunguna a jihar Borno. Ya soma ne da mun bayani game da muhimmancin wannan taro kamar haka.
Wayar kan jama'a kuma game da yadda ake shan ƙwaya ba kai ba giri, kuma yana ɓata mana yara, yana ɓata mana society. Shi ne sa mu ce mu shirye wannan taron bita nan saboda a wayar kan jama'a.
Duk wani magani ana yin shi ne saboda a sha dan a warke saboda wani cuta. Su kuma suna amfani da shi ne wajen bugarwa. Kamar ba ku gani ya kamata a ce kun dinga neman takardar shaida cewa likita ne ya rubuta kafin a bada wannan magani.
Haka ne, yawanci magungunan da mu muke sayarwa masu kai da medicine over counter drugs wanda drug ne bai nemi prescription na likita ba. Amma wannan kwayoyi wannan ba mu ne muka sayar da su ba, ana kasakwarin shi ne, ana shigo kasa da shi, yana fata mana.
Yanzu dai kididdiga na nuni da cewa mafi yawan marasa lafiya da ke kwanciya a asibitin masu fama da tabin hankali na samun wannan matsala ne sakamakon ta'ammali da miyagun kwayoyi, wanda kuma akwai bukatan ƙara wayar da kawunan jama'a game da sanin illan ta'ammali da miyagun kwayoyin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyan, to kar a sha kwaya. Kar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matarka baya sha.
To Allah kyauta, daga jihar Borno sai jamhuriyar Niger, inda can ma aka gudanar da taro a kan harkan tsaro a kasashen yankin tafkin Chadi. Tamar Abari ta ce taron ya ci matsaya a kan batutuwa da dama. Ga dai Tamar ɗin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Samawa matasa aikin yi shine muhimman matakan da mahalarta taron suka amince a kan shi, kamar yadda Malam Musa Cangari na kungiyar Alternative Espacito yayin ya shaida.
Kowa ya amince da in ana so a fitar da cikin wannan fitina, dole ya kamata a yi nazari biskan ya ne za a samar wa matasa aikin yi, dan matasa in basu da ayyukan yi za su iya su shiga cikin wannan hanya ta fitina. Kowa ya amince da ya kamata a kula da wannan, kuma kowa ya amince da duk komai ake yi ya kamata a yi tare da shawara da jama'a, da wakilansu ko sarakan gargajiya ko waɗanda suka zaba, su kansu jama'a ya zamanto ana shawara, ana daukan maganan da mutane suke yi, tunda duk abin da ake yi ana cewa don saboda kyautata rayuwarsu ne ake, kenan ya kamata a dama da su kuma a saurare su. To kenan wannan abubuwa ne muhimmai, zai kawo wani sabon lo cikin siyasan da aka sa gaba na fuskantan wannan matsaloli na tashin hankali na buskan harakan Boko Haram. Kenan wannan inda hukuma su dauki wannan magana, wani sabon sallo ne, wani sabon sadi ne, wanda inda aka bi wannan mun tabbata da za a ciwo kan masala.
Shi kuwa Muhammad Shuwa, magatakarda na kungiyar sarakan gargajiya daga Abadam a Najeriya, cewa yayi sun gamsu da duk shawarwarin da aka tsaida wajen wannan babban taro, za kuma su tattara jama'ar su idan suka koma gida su ƙara jaddada musu abubuwan da suka tafi da su.
Wannan taron da ya lamarci kuma za mu ci gaba da, za mu sake munje can din ma za mu yi organizing din mu kira su suje. Abin da muka tattauna ya za mu yi samu kofa da ya wanda za mu hada kanmu mu yake abin da zai yi yake mu. To alhamdulillah yanzu abin da muka saida tattaunawa da muke za a tura zuwa shugabannin mu a sama. Mu kuma mun je mun tashi za mu kai can a shugabanninmu wanda suke can gida. Gashi abin da muka tattauna, matakin da muka dauka ba mataki da yaba ba biyu ba, ya kai kaman 15 matakan da muka dauka. Saboda haka amma hadin kai din shine na fari. In kan mu hade duka kasashen da suke muka taruwa nan, insha Allah za mu ci nasara. Dama wayannan da suke mugayen da suke koran mu da muka fita gidajenmu da sauransu, muna so mu koma gida amma ba dalili. Dalilin da muka tura gwamnatin mu cewa a hada karfi da karfe daga kasa, in muka samu information da kuma muka samu labari mu tura manyan mu a gurguje da su kuma wanda suke da makami wanda za su zo su taimaka, mu kuma za mu taimaka musu da abin da yake daga garinmu. In kuma kasashen waje na sama su kuma su taimaka mana abin da ya wuce karfin mu. Insha Allah yanda muka tattauna da muka yi wannan, insha Allah za mu samu zaman lafiya da alama ne. Akwai alamai. Abin da muka koma, abin da za mu maida hankali, wannan abin ya taso za mu tashi mu samu karkashin shi, sai mu ciro wannan zance root ko kuma abin da zai kawo wannan din shine za mu ke so mu cire shi. Tacin da ka samu ka cire root nashi sai mutuwa zai.
Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Niger.
Mutane na tabu da zage na alamu da kanu mu so juna mu so.
To madalla har yanzu muna cikin jamhuriyar Niger din, amma wannan karan akan zabe. Hukumar zaben kasar ta fitar da jadawalin zaben kananan hukumomi. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sabon tsarin jadawalin zababbukan na kansiloli da na majalisun karkara wanda shugaban hukumar zabe mai shari'a Bube Ibrahim ya sanar a ƙarshen wani taron seni ya bayyana cewa a ranar 8 ga watan January na shekarar 2017 ne 'yan ƙasar ta Niger za su halarci runhunan zabe domin kada ƙuri'a. Saboda haka za a ci gaba da karɓar takardun 'yan takara har zuwa ranar 24 ga watan Oktoba na 2016 kafin a buɗe yakin zabe a ranar 29 ga watan na Oktoba. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a tabakin sakataren watsa labaranta na birnin Tawa Muhammad Abdulkader ta bayyana gamsuwa da wannan jadawali.
Mun gamsu kware ku, wani ya yi rawa balantana dan makadi abin da ya samu ka gamsu. Mu abin ya yi gyaran mu ma saboda dalilan da kujojin da ta hibadawa. Kaga in aka yi shiga wancan lokacin damana ne, amma in an kare ayyukan gona an kare komi da komi kenan lahiyar mu lahi hankalin mu kwance. Mu wanga jadawali ke gyarawa saboda jama'a sun kare aikin su sun kare komi da komi kenan lahiya launi sai a saki dawaki in ya so kaga abin mamaki.
Sai dai mai magana da yawun jam'iyyar MNC da nasara ta 'yan adawa Rabiu Alhaji Kane ya nuna shakku dangane da shirin na hukumar zabe wacce yace ta nuna gazawa a zabubbukan da suka gabata.
Mutunan gaskiya ke zaben gaskiya, wanda ba mutunan gaskiya bai yuwa ya maka zabe na gaskiya. Wanga mutanen ba gaskiya ba suke so da sanin da gwamnatin duka kansu guda, tunda yaushe ne ita hukumar zabe akwai abin da dokar kasa tace ga yanda ya kamata a yi, amma shi yazo ya dauki doka kanshi ya bada. Yaushe ne dokar kasa za ta zama karkashin dokar kakkai shugaban zabe? Tun daga nan muka san ai doka bata bashi incin ba ya zo ya ce doka za a zaben zabe na shaidu. Doka bata bashi incin wannan ba, amma ya hito da kuduri ya ce ya ba da izini a zo a yi zabe na shaidu. Alhali dokar kasa ta hana.
A can baya sau biyu hukumomin kolin kasar Niger tare da izinin majalisar dokokin kasa ke karawa magadan gari da kansilolin da'irorin kasar wa'adi saboda dalilan samar da kyaukyawan shirin gudanar da sahihin zabe, matakin da bangarorin siyasar kasar suka yi na'am da shi, yayin da masu rajin kare demokradiya ke nuna rashin gamsuwarsu a kai saboda a cewarsu alama ce ta rashin ba zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi mahimmanci, duk wadda cewa ita ce hanyar ba talaka cikakkiyar damar zaben wakilansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To mun gode Sule Mumuni Barma. Har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji yadda Sani Shaga ya yi ta jan dan damfara wanda ya ta jan ayoyi tare da nasiha duk ba tare da ya san cewa ana nadar maganganunsa bane. Sannan yana jaddada sirri domin duk wani dan damfara baya son wani na kusa da wanda yake son ya damfara din ya ji wannan maganar, domin ko sun san cewa hanya mafi sauri ta bankado wannan damfara ta su kenan. To Sani Shaga dai ba shi kadai yake sauraron wannan dan damfarar ba, har da mai ɗakin sa da ma wannan fili na ciki da gaskiya wanda a kullum ya kira din mukan saurari abin da yake fada. Bari mu ji yadda aka doshi matakin ƙarshe na bayyana wa ɗan damfara cewar shi ne aka damfara ko ake damfara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina Muhammad Sani, ina kwana.
Lafiya lau, ina gajiya.
Ba gajiya Muhammad Sani.
Ya al'amura.
Ya afiya kallau ya gida.
Ya lafiya lau.
Ya dan naka.
Allah lafiya lau suke.
Muhammad Sani Ubangiji Allah yi maka albarka, Allah ya sa a gama lafiya.
Amin amin.
Ubangiji Allah ya jika mahaifa Muhammad Sani.
Amin amin.
Kuma Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya kare maka dukiyarka, ya tsare ka da tsarewarsa.
Amin amin.
Kamar yadda zan Allah yake cewa innamal muslimuna ikwatan fa aslahu bayna akwaitu. Ka musulmi dan uwan musulmi ne sai dai mutare mu gyara a tsakaninmu.
Nan gaskiya ne.
Kuma Allah yana cewa cikin alƙur'ani wala ya wulil makarsai illa bi ahli. kar ku jin ramu mugunta ga ƴan uwanku, kar ku mugunta ga ƴan uwanku. Wanda zai gina ramu mugunta to ya gina shi ga jere, ba mamaki ne gina babba ya fada.
Wannan gaskiya ne.
Ubangiji Allah ya kare mu daga azabar wuta.
Amin.
Muhammadu Sani, Allah ya yi maka albarka, Allah ya saka gama lafiya.
Amin.
Kuma Allah ya kyauta farkon ka, ya kyauta bayan ka.
Amin.
Allah ya kare ka daga sharrin makiya mahasada.
Amin.
Allah ya biya maka bukatun ka na alkhairi duniya da lahira.
Amin.
Duk abinda ba za ka iya ba, Ubangijin mu Allah ya iya maka. Duk abinda ya fi karfin ka, Allah ya fi karfin sa.
Allah
ya tsayi an sara mugun jini, mugun gani, Ubangijin Allah ya kare ka, ya kare zuriyarka.
Amin, amin.
Muhammadu Sani, mun yi karatun Alkur'ani mai tsarki, kuma yau ma an Allah ya yarda za mu gabatar da sauka ta Alkur'ani.
Ina so godiya, masha Allah.
Za mu yi maka addu'a, za mu saka kuma cikin addu'a Muhammadu Sani.
Ina godiya.
Ka gode wa Allah, domin Allah shi ne abun godiya. Allah ne ke cewa Alkur'ani zai ceto ranar gobe kiyama. Allah ya ce azumi ma zai ceto ranar gobe kiyama, ko ba azumin wata Ramadana ba, ko da azumin da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar Litinin da ranar Alhamis zai ceto, in ji Allah. To saboda haka Muhammadu Sani, kalke amana, kalke alƙawari.
Wannan gaskiya ne.
Kuma kalke sirrinka a tare da kai.
Wannan gaskiya ne.
Wannan baiwa ce, Allah yi maka, bari in maka addu'a. Allah kuma da su halin yana wajen an tabi za Allah yawan ta tuya na zuwa yana shi itin sada. Allah kuma sun dama sai irin na Muhammadu wa ala Ali Muhammadu, kuma sun dai ta baraka ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa ala Nuhin da ka hamdin waje. Subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya
faɗi,
Allah ya
biya
maka
buƙatunka.
To Allah dai ya biya wa Sani buƙatarsa, domin kuwa ba a cuce shi ba, ba a damfare shi ba, kuma lokaci ma yayi da zai bayyana wa ɗan damfarar cewa shi fa ya sa abin da ke faruwa. To amma zai fara ne da jan ƙafarsa tukunna, cewa ai ya riga ya aike masa da kati na MTN na 2015 na farko daga cikin na 30,000 da suka yi magana kai.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam.
Barka dai ni.
Barka dai Muhammadu Sani.
Hanyar lafiya?
Lafiya kalau Muhammadu Sani.
Masha Allah.
Ya gida.
Lafiya kalau.
Ya iyalin ka Muhammadu Sani.
Lafiya kalau.
To masha Allah.
Madalla. Nace kaga katin ko?
A ban gan shi ba, guda nan nawa aka turo?
Na 10,000 ne yanzu aka turo. A 15.
Na 15,000 to gaskiya ka ƙara duba aka sake turowa.
To.
Ni ban gan shi ba.
A na turo ko?
To ka ƙara turowa dai.
To.
Yawo saƙon ba. An duba a tsanaki aka turo?
A tsanaki aka turo shi. Na ce ba?
Na'am.
Na ce to, ni na ce kamar dai yadda kake yi man addu'a.
Na'am.
Nace Ubangiji Allah sa addu'a inda kai mun, Allah sa disibi ne.
Amin.
Kai kuma Ubangiji Allah ya shire ka.
Amin.
Ubangiji Allah ya tona ma asiri.
Kaga ka ce Ubangiji Allah ya sa aniya ka tabi ka.
Ubangiji Ubangiji Allah dai, Allah ya tona ma asiri dai. Kaji? Kaji? Ka yi shiru ka kyale ne.
To, ni ina so ka ce aniyar ka ta bi ka.
Ubangiji Allah ya tona ma asiri.
Allah ya tona ma asiri kai kai ma
dai. Kai Allah ya tona ma asiri.
Ita ma matar Sani ta sanya baki a ƙarshe.
Hello?
Ina ji ka.
Kana ji na?
Kai ko gaskiya ka bar wannan abin da kake yi, yanda kake da ilimi kamata ya a ce ka bude makaranta allo, ya yi ma sauki da abin da kake aikatawa, haramun ne ka sani. To gaskiya ni dai ina baka shawara da ka bar aikata abin da.
Nagode.
ka ba aikata abin da kake wallahi zaka haɗu da Allah wallahi kuma sai Allah ya saka ma dukkan wanda ka zalunta
nagode
to dan Allah ina mai baka shawara da ka ba abin da kake ka bude makarantar Alloko Islamiya shi yahi ma sauki ko ice kake fedawa yahi ma sauki bisa ga abin da kake aikatawa
shi ce nagode
to duk wanda ka da
dan Allah ya yarda
to ka bari gaskiya ina ni ba
sai Allah da nagode nagode Allah ya miki albarka
to amin
Allah ya miki albarka da cikin zuri'ar ki da majinki gaba san
to amin ni dai ina mai ƙara baka shawara wallahi zaka zauna cikin kabari
wallahi
zaman kabari ba wasa bane ba wallahi ka ji dan Allah saboda wallahi zaka haɗu da mala'ikun Allah ko wurin zarar rai kuma tun cikin duniya waɗanda kake damfara wallahi sai Allah ya saka masa
nagode nagode
to dan Allah ka kiyaye ka wanda kake yi dan Allah
to nagode nagode nagode
to Allah ya shirya ka
amin
Masu sauraro duk lokacin da wani ya kira ku wai shi aljani ne ko rauhani ko dai wani abin to kuma tsawayar ku ku fara dauka domin a fallasa su ma duniya ayi hattara kamar yadda malamai suka sha fada mana duk wanda ya kira mutum a waya yace shi ba mutum bane to dan damfara ne kada a yarda da shi kada a saki jiki a bari su yi cuta a sanar da abokai da iyali da ƴan uwa duka domin idan an kawar da sirri to zai yi wuya a cutu Allah ubangiji ya kare mu amin summa amin Ibrahim Alfa Ahmed a birnin Washington DC
to madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Jena da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya buƙaci goyon bayan ƙasar Saudi Arabia wajen ƙarfafa yarjejeniyar rashin tsokanar fada tsakanin sojojin gwamnatin Syria da 'yan tawayen ƙasar kafin taron da za a yi wani lokaci a wannan makon domin tattauna rikice-rikice a yankin. John Kerry yana ƙoƙarin samun goyon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗaɗɗiya a Syria wadda take ɗirgirgire. Sakataren harkokin waje na Amurka ya gana da Sarki Salman wanda ƙasarsa ke goyon bayan 'yan tawaye da suke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad na Syria. Hare-haren da 'yan ƙungiyar ISIS suka kai jiya Lahadi a ƙasar Iraq ya kashe aƙalla mutane 29 da raunana fiye da mutane 70. Jami'an Iraq sun ce hari mafi muni da ƙungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa shi ne wanda aka kai a kan masana'antar gas da ke kusa da birnin Bagdaza. Da ya kashe aƙalla mutane 14 da raunana mutane 27. 'Yan sandar ƙasar sun ba da labarin cewa wani wuri kuma hare-hare mabami guda uku daban-daban sun auna unguwannin da ake hada-hadar kasuwanci suka kashe aƙalla farar hula 8 da raunana mutane 28. Tsaffin ministocin Faransa guda 7 mata ciki har da shugabar asusun IMF Christine Lagarde sun ce ba za su ƙara yin shiru a kan cin zarafin da ake wa mata a harkokin siyasar ƙasar Faransa ba. Jiya Lahadi a cikin wata mujallar ƙasar da ake buga mako-mako mai suna Journal du Dimanche, matan suka lashe takobin wallafa dukkan furucin cin zarafi da musguna musu da ake yi da kuma irin halayyar da maza 'yan siyasa suke nuna musu.
To madalla da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu Amadun Kowa da kowa anan sashen Hausa musamman Jummai Ali da Tijani gabatarwa da Cubahiru Jiodone wanda ya bada umarni sai injiniyan mu wannan lokaci wato injiniya Zubairu. Ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai anjima da hantsi mun sake dawo muku. Sai anjima ku.